This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aikin ke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 8 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Maryam da kanin labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon don wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut. Shugaban kungiyar NATO Mark Rutte ya faɗa a jiya Alhamis cewa haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha a yaƙi da Ukraine barazana ce ba ga ƙasashen Turai kaɗai ba.
Kanan labaran duniya kenan. A cikin shirin za a yi cewa wata ƙungiyar addini mai tsawon ra'ayi ta bayyana a jihohin Sokoto da Kebbi.
Ko wani kawai manan ana maulidi manan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yi maulidi sai dai suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abinda dai suka so dai sannan shi ne za a yi.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Birtaniya ta mayar da wasu dubban 'yan Najeriya da Ghana da ke zaune ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasashensu na asali.
Waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara. Waɗansu ma ƙarya suke, waɗansu kuma da gaske suke, waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin, sannan kuma tafi da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma da siya Juma'a da za mu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da ɗaɗɗan abokin adawar zababben shugaban Amurka Donald Trump a fannin siyasa a jiya Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon don wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House, Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. A kodayaushe abinda jama'a suka zaba shi suke samu, a cewar Biden. Ya ƙara da cewa kamar yadda na sha faɗa lokuta da yawa, ba za ka iya son ƙasarka ba a lokacin da ka yi nasara kaɗai, kuma ba za ka iya ƙaunar maƙwabcinka ba a lokacin da kuka yarda da abu ɗaya kaɗai. Sai dai Biden da ɗaɗɗan ɗan siyasa a jam'iyyar Democrat tsawon shekaru 50 ya bayyana takaici kan cewa wadda ya zaba ta zama mataimakiyarsa a lokacin da ya tsaya takara a shekarar 2020 ba ita ce za ta gaje shi ba. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da hare-hare a gabashi da kuma kudancin Lebanon, inda suka kashe mutane 52 tare da jikkata wasu 161 a cewar ma'aikatan lafiya ta kasar Lebanon. Hare-haren na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa ta Lebanon, wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fidda sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ta sama ne akan shalkwatar Hezbollah da cibiyar dakarun kungiyar da ke Beirut. Haka kuma a jiya Alhamis din, Majalisar Dinkin Duniya ta ce sojojin wanzar da zaman lafiyar ta guda biyar sun samu kananan raunuka a lokacin da ayarin motocinsu a kudancin garin Sidon suka je kusa da inda aka kai wani harin jirgin sama mara matuki. Kungiyar agaji ta Red Cross ta Lebanon ta yi masa jinya a wurin. Haka zalika, sojojin kasar Lebanon uku da ke aiki a wani wuri da ake binciken ababen hawa su ma sun jikkata sakamakon harin. Majalisar Dinkin Duniya dai bata ce ko jirgin da ya kai harin na Isra'ila ne ko kuma na kungiyar Hezbollah ba. Sama da mutane 300,000 ne aka kashe a Lebanon a yayin rikicin da aka kwashe watanni 13 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. yayin da aka saran kashe-kashen da aka yi a lokacin da fadan ya tsananta a tsakiyar watan Satumba suka faru kuma sojojin Isra'ila suka shiga kudancin Lebanon a ranar 1 ga watan Oktoba.
To yanzu ma kadan bari mu dace saki da labarai. Kafin nan yayin da rundunar tsaron Najeriya tabbatar da ballar wata sabuwar kungiyar ƴan ta'adda dake gudanar da ayyukanta a jihohin Sokoto da Kebbi. Masana da ballan tsaro wato masana lamarin tsaro sun ji hankalin mahukunta akan daukar matakan hanzari kada wankin hula ya kai su dare. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir dauke da wannan rahoton.
A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu bullar labarin sabuwar kungiyar ƴan ta'adda da ake kira Lakurawa a shiyar Sokoto duk da yake sun nade suna gudanar da ayyukan su a wasu kananan hukumomi na jihar. Bayanan da na tattara daga mutanen yankunan Tangaza da Binci duk da yake sun kiyaminta a dauki sautin su ko an bace sunan su sun ce waɗannan mutanen sukan zo dauke da manyan makamai suna baiwa mutanen umarni akan abin da ya shafi addinin musulunci kamar zakka, sallah da dai makamantan su. To sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar Tangaza wanda ya saba da ayyukan su tun a kasar Mali da yake yana tafiye-tafiye zuwa kasar Mali sai dai bai so an bace sunan sa ba saboda dalilin tsaro.
Can wannan yankin ne gaskiya ta'addancin da suke yana da yawa. Dan zaka akwai wani daji zai kai kilomita ina ganin 50 in ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone. Kuma in aka samu aka siyo lokacin hadda mutanen dai ma ba kyale ba su kai ba. In sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abbe bari ba wannan zai iya zama laifi. Idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shafi magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci na wani ma hakisa. Wani a harbe shi wani kuma su sawo kasu yanke. Su amma nan da gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba nan da a addini suke sannan suna ikirari akan duk wani wanda ya yi zalunci. Irin za su hukunta shi ko wani kawai manan ana maulidi manan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yi maulidi sai dai suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi.
Ko a makon jiya da mahalarta kwas na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas din da suke yi sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar.
The group is known to be a fan-based idealist and assessment carried out and indicate that they possess persecuted reforms.
Ya ce an san kungiyar a zaman ta yan kishin addini kuma binciken da aka yi ya nuna suna dauke da muggan makamai sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu gaskatawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar. Ya ce gwamnati na aiki kodda kotun da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar. To sai dai masana lamurin tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta dauki wannan batun da sassauci kamar yadda masanin tsaro Detective Awal Baladir mai iyake cewa
wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu ai amfani da su su zauna a ƙauyen su mu'amala da su su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan. Na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo, na biyu a gane cewa wani irin karfi suke da shi, na uku na suke samun kudaden da suke bawo mutane dan jawo hankalin su shiga cikin addinin su, na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa akai menene da'awar su, menene suke korewa, wannene suke karfafawa, dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kudi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burin su na mamaye yankuna dan su kafa karfin ikon su a garin ko kuma a kasar. Za ta dauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su ta tattauna da su ko kuwa a karshe za ta dauki matakin bindiga ne ta karfi.
Mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa, asali ma suna fada da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan. Akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamowa a nan gaba, musamman duba da cewa suna dauke da manyan makamai. Tuni dai da manyan jaridun kasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron Najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen yaɗa labarai na ayyukan tsaro Major General Edward Buba ta tabbatar da bullar waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin Sokoto da Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga muryar mu ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta tattauna da India akan inganta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma neman ƙarin taimakon jan kai dan kasar da talauci yayi wa katutu a cewar jami'ai. Jitendra Paul Singh, babban jami'in diplomasiya mai kula da harkokin Afghanistan a ma'aikatar harkokin wajen India, shine ya jagoranci tawagar jami'an diplomasiyar India a ganawa da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da kuma ministan tsaron Afghanistan Muhammad Yaqub, da ba kasafai ake ganin yana irin wannan tattaunawar ba da dai sauransu a yayin ziyarar da suka kai Kabul a ranakun 4 da 5 ga watan nan na Nuwamba. Jaiswal Rander, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar, ya ce neman taimakon jin kai daga India shine abin da suka fi ba fifiko a tattaunawar da aka yi da Jitendra da jami'an Afghanistan. Ya kara da cewa tawagar ta India ta kuma gana da wakilan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a Kabul. An kashe akalla sojojin yankin Somalia da na gwamnatin tarayyar kasar 11 a wani kazaman fada da aka kwafsa a ranar Laraba a kudancin kasar a cewar jami'ai. Fadan dai ya faru ne a kusa da garin Wayanta mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin Kismayo na jihar Jubaland, bayan da dakarun gwamnati suka kai hari a wani wuri da ake zargin matattarar mayakanci. Wasu jami'ai uku da ke da masaniya game da fadan da suka buƙaci a saka sunansu saboda ba a ba su damar yin magana da manema labarai ba, sun fada wa muryar Amurka cewa an kashe sojojin yankin da na gwamnati 11 yayin da wasu fiye da 20 suka jikkata. Daya daga cikin jami'an ya ce an kuma kashe mayakan Al-Shabab sama da 20 a Arangamar. A wani farmaki da dakarun kasar Somalia suka kai a shekarar da ta gabata a wannan wurin, yayi sanadin kisan kwamandan Al-Shabab wanda aka ce shine mataimakin sarkin yankin a cewar jami'an yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin Burtaniya ta mayar da wasu 'yan kasashen Najeriya da Ghana da ke zaune a ƙasar ta ba bisa ka'ida ba zuwa kasashensu na asali. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu a Jamus Ramatu Garba ta haɗo mana.
'Yan Najeriya da wasu 'yan Ghana kimanin 44 aka ta sake su kasashensu na asali bayan da gwamnatin Burtaniya ta ce ta same su da laifin zama ba bisa ka'ida ba. Jaridar Guardian na nata bangaren da ake buga a kasar ta Burtaniya ta bayyana damuwa a game da yanayin da ta ce ta samu 'yanci ranar gabanin a mayar da su kasashensu, inda ta tattauna da wani da ya yi yunkurin hallaka kansa da kuma wani da ya bayyana takaici na cewa ya zauna a Ingila na tsawon shekaru 15, amma duk da haka aka ƙi amincewa da buƙatar neman mafakarsa. Hajiya Hawwa'u Yusuf, yar jarida ce a Burtaniya da ke kuma aikin fassara tsakanin 'yan gudun hijira, ta shaida muryar Amurka kaɗan daga cikin dalilan da ta ce suka saka gwamnatin Burtaniya ɗaukar wannan matakin.
Waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara, waɗansu ma ƙarya suke, waɗansu kuma da gaske suke, waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba, iyayen gidansu ne masu kuɗi na ƙasashenmu na Najeriya ko Ghana suke kawo su gidajensu su zo su zaunar da su saboda su samu amfanin kansu, wato ma'ana za su dinga musu aikin boyi-boyi kamar yadda muke kira a gida. Iyalansu in sun zo kuma su yi ta musu hidima, to ire-iren wannan sai kiga sun buge sun tashi ba su da komai. Idan hukuma ta yo kansu suka iske ba su da komai, ba su da takardun zama, me ya rage illa a mayar da su?
A nashi ɓangaren Malam Sadiq Wai ya ce da dama masu zama ba bisa ka'ida ba, suna yaudarar kansu da wasu canfe-canfe da ke ba su ƙarin gwiwa fatali da gargaɗin gwamnati.
Alal misali, wasu sun ci magani a kashe maganinsu, ko kuma wayansu suna nan wayanda yake ba su ci magani ba, aka kama su gaba daya ba bar su ci magani a aya abin gansu a deport su.
To tun dai bayan da jam'iyyar Labour ta hau kan mulki a watan Yulin da ya gabata, rahotanni sun tabbatar da cewa an fitar da 'yan cirani kimanin 3,600 da suka fito daga kasashe daban-daban. Malam Nura Ahmad, mai goyon bayan jam'iyyar Labour, ya ce dama ya san za a rana.
Akwai matsin lamba daga ita gwamnatin Burtaniya tun ita ta jam'iyyar Labour saboda alƙawarin da ta dawai mai ɗan ƙasa na cewa idan Allah ya ba su ikon cin mulki su ma za su duba harkar shigowar baƙi saboda suna ganin kamar cewa baƙi sun masu kaka gida ko kuma suna hana su san cikin gida samun aiki.
To gwamnatin Burtaniya dai ta sha alwashin ci gaba da korar baƙin da ke zama mata a ƙasa ba bisa ka'ida ba. Har wa yau Malam Nura ya ce wannan kalubale ne ga shugabannin kasashen Afirka.
Dole ne shugabannin su ma Afirka ya kasance sun yi hoppasa na ganin cewa sun ƙara taimakawa al'ummar su su fita daga cikin kangin tsallakowa ƙetare domin neman wata aiki ko kuma wata dama.
Ramu ta Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramu ta Garba Baba. Wannan shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931.60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A kowane lokaci ake so za ku zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Sa'o'i kaɗan da sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka, wasu masana da mafasabi a Afirka sun fara tilawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben ma kansu abin da ya dace wa su.
Kun ga zabi gaskiya ne, bai bani mamaki ba, amma ko ya kira ba shi ne da su a zaba ba.
Shekara hudu kaman walƙiya ne, Kamala za ta sake dawowa ba ta sake yin takara.
To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya sha adawa.
Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwar ƙasar Amurka.
Game da tsarin tsatsame tsamin tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfarawan ne yake cewa
saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe. Amma kuma mun tashi haika don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala.
Waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ja cikin shirin na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an tausasawa talakawa. Shiri na 194 cikin jerin shirin manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa. Me yiwa kuma yawan masoyan yasa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban kasar Amurka da suke ganin akwai wasu abubuwan dubawa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Malam Abdulrahman Al-Qasim na Jamhuriyar Nijar na ganin sakamakon zaben Amurka ya bayyana tsantsar zabi ne kawai na Amurkawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben ma kansu abin da ya dace wa da su. Kuma wannan shine ake son ya kasance al'ummomi suna ya zaben ma kansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da take su.
A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali akan su fiye da saura?
Ganin abin da ya can baya bisa maganar samu da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka ƙara ba shi yarda. Idan ma ana iya cewa kawai dora ne za yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya.
Akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar Afirka ta jira daga shugaba Trump?
To ai ba shugaba bane na Afirka, shugaba ne na Amurka. Amurka suka zabi shugabanci ya jagorance su kuma kowace ƙasa in ta zabi shugaban ta ya mata aiki ita zai mai aiki ba yiwa ku zabi shugaban ku kuma ya mai wata kasa aiki
shi kuwa dan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana gangara gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa
abin da aka yi daga America yanzu da muke magana Donald Trump shine ne shugaba mai jiran gado na'am amma kamin ayi zabin gaskiya lokacin da ake yakin neman zabe ya nuna shi manufofi dalilan da yasa yake gani ya kamata a zabe shi daya daga cikin dalilan ne shine wai akwai sadan rayuwa daga America kuma tattalin arzikin su ta zo kasa mai nuna cewa kaman bakin haure da ke shigowa cikin wannan kasa zai hana su wayanda ke cin barba su da takarda zai turo kayansu ne zuwa gidajensu to gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi Donald Trump kina shi da cewa kaman bakin haure da ke cin irin kudin da suke aikowa daga gida yana taimakan iyali su kware da gaske sannan kuma yana taimakan kasashen su sannan Afrika gaba daya to inda ni ban yi ra'ayi da shi Donald Trump ba amma cin zabin da yayi gaskiya ba wai kaman ya bani mamaki bane saboda akwai sabubuwa ne da dama da mutane America suna son su kude bakin su yi magana amma ba su yi amma shi ya fito yana magana da yayi magana kuma ya samu wayan bayan ra'ayin su wurin zabin da aka yi shi sa banga zabi gaskiya ni bai bani mamaki ba amma kore kira ba shine da su a zaba ba
sai dai ita tsohuwar commissioner kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar ASN na tarayyar Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris sai saboda ta ce tana da jajircewa
gaskiya ni a matsayina na mace Kamala ta yi rawgani kuma akalla ko ba komi ni naji dadi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi mataimake shugaban kasa abinda ba a taba samu ba a kasa America ko da ta fadi wannan zaben wannan ba zai sa mu yi rauni a guyo ba ai an ce dan ka fadi in baka tashi ba shine faduwa amma ka fadi ka tashi to ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali za a kai wajen ai da ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa ci gaba da bada gudunmuwa akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan rashin nasara amma na tabbatar su kansu ɗan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin Amurka ina ji ita ce tafi samu mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har sai da Trump din ma da yace to saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito mai taro mai sisi ai sai wanda ya damu da kai zai baka shekara hudu kaman walƙiyani Kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara
shugaban gidan tarihi Nasir Dauna wato Arew House Dr. Shaibu Shehu Aliyu cewa yake sa kamakon zaben Amurka babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tun can da dadewa
wannan zaben kasar Amurka za a kalle shi ta fuska guda biyu abun mamaki yadda Donald Trump ya ci wannan zabe da ƙoƙarin mafi rinjaye ya fi ma da ainihin zaben da aka zabe shi na 2016 a na fuska biyu kuma abin da bai baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na kasar Amurka da kuma bibiya akan ainihin yadda abubuwa shi guda a kasar Amurka zai gane cewa zai wahalan gaske in Amurka su zabe Kamala Harris ta zama shugaban su musamman tun da suka ki zaben ma Hillary Clinton ita ma tun tsohon shugaban kasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zabi mace wanda take da ruwa biyu mutane dai wasu da san cewa a'a kamar ita tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane da yawa sun kasa gane wato kasar America kasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan kabilanci na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zabi a kasar America sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaben yanzu Trump zabi a kasar America karo na biyu a matsayin shugaban kasar America na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar America musamman abin da ya shafi a harkan kasashen waje da kuma dangantakar kasar waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za a faɗo da ainihin sarin kasar America wanda yake ainihin shi ma barazanar dukushewa
game da maganar matsalar tsaro a Nigeria kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfarawa ne ya tsatsefe tsantsar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin arewa
kusan ce sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsaloli a hanyar Gusau zuwa Funtua ballantana ma wajejen tsafe dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona su da makamantansu kuma ana daukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abinda suka yi shine su fito kan hanya su mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe to wannan matsalan muna fama da ita amma kuma mun tashi haikan dan mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala. Kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin ƴan kwanakin nan ban tsammanin an tura wannan hanya ba. Suna yi mu ma muna yi. Na je Abuja mun zauna da ni da gwamnan Katsina da shi minista da ma shi NSA wato Alhaji Nuhu Rubadu mun tattauna matsalolin da muke fuskanta dan mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya. Wanda mun tattauna kuma ya alƙawari akan cewa insha Allah su ma za su tashi haikan su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyarsu.
Batutuwan da za mu yi bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya babu ƙaƙƙautawa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 931 ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ta faman ƙanƙamewa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdullahi Bakon Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama ga nasiha Juma'a.
Ishaka naibin limamin Izalal Libira wa kamata suna da ke masallacin Juma'an Jamaica nan Plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu kyautatawa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mu zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi su kanje a ba mu sanin kici zaman lafiya. Haka kuma na biyu mu kula da addu'a. Annabi ya ce ni'mat silahu silahul mu'min as-sabr wa du'a ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a. Saboda haka mu addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu. Shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba. Kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai. Wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma su kuma shugabanni su yi adalci. Don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah. Amma matakala ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira. Ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata. Allah ya ba mu gamawa lafiya. Allah ya taimaki da rediyon Amerika. Allah ya sa mana albarka. Allah ya ba mu gamawa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeice.
To a takeice shugaban Amurka Joe Biden da daddan abokin adawar zababban shugaban Amurka Donald Trump a siyasa a jiya Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon dan wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairu cikin lamana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House, Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan harhare ta sama a jiya Alhamis akan yankunan kudancin birnin Beirut kwana daya bayan da suka kaddamar da harhare a gabashi da kudancin Lebanon inda suka kashe mutane 52 tare da jakata wasu 161 a cewar ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon. Harharen na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa ta Lebanon wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fitar sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai harharen ta sama ne akan shelfatar Hezbollah.
To ma da lama sauraro ba ki ga abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma da candal asir da misalin karfe 4 ne maza a jiwa su abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. domin sake jin wannan shiri da masu rashin shiryenmu sai a zirce mu yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com. Yanzu amurdin Maryam Dura ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfila Hashin Guman da ke cewa assalamu alaikum.